Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce da Muhammad Awwal Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Kwanan nan gwamnatin jihar Plateau ta ƙara jaddada wani gargaɗin da ta taɓa yi a can baya, tare da jan kunnen masu aikata miyagun laihuhuka irin su haɗe da tada zamna tsaye da kuma satar mutane, tare da tabbatar da cewa duk wanda aka kama da laihi za a hukunta shi, musamman ma laihin satar mutane, kisa ne hukuncin aikata shi. Muna tahe da bayanai daga kwamishinan jihar mai kula da al'amuran sadarwa da yaɗa labarai. Za mu ji ta bakin lauya da kuma ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin wakilanmu a jihar ta Plateau. Sannan kuma kamar kowace juma'a, editan jaridar Aminiya Salihu Makira na tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. Ado Abubakar Musa na daga cikin wakilanmu a jihar Plateau ya ba mu tarihin wannan magana ta hukuncin kisa akan masu satar mutane.
Ita wannan magana wato ta samo asali ne a farkon shekaran da ya wuce, wato 2021 kenan, lokacin da shi gwamna Simon Bakulalon ya kai kudiri a can majalisa wajen neman ciwon yana bukatan su wato amince da dokan ciwon duk mutumin da aka kama shi wato ya saci mutum, kuma har doka wato ta tabbatar da ciwon lallai akwai hannunsa a ciki, to za a zanta mishi da hukuncin kisa. To a wancan lokaci dai, bayan ya tuwa da wannan kudiri, yan majalisa sun yi zama a kai kuma suka amince da wannan kudin, sannan suka kara maida masa ita wannan kudiri, sannan kuma ya sa hannu a kai wajen ganin ciwon a dukkan lokacin da mutum aka samu mutumin da yake da hannu a wajen maganar satar mutane, to za a yanke mishi hukuncin kisa. Wato ya daɗa jaddada maganar ne a lokacin da yake bayani a can a karamar hukumarsa ta Shandan local government a cikin jihar. Bayan ɗan sace-sacen mutane da aka yi na wato kwanakin nan, wato ɗaya daga ciki ma shi ne wato shi sarkin Gindiri Charles Dakat Mato, wanda aka ɗauke shi ranar 26 ga watan da ya gabata. Sannan kuma akwai tsohon shugaban karamar hukumar Shandan, karamar hukumar gwamnan ne shi kansa, aka je aka ɗauke shi, wanda har yanzu ba a ji doriyansa ba. Yanda abubuwan suke faruwa yau da gobe shi sa ya daɗa jaddada maganan to, amma asalin maganan dai tun farkon shekaran da ya wuce, lokacin da ya kai ma 'yan majalisu kudiri kuma suka tattauna akai suka tura masa kuma ya rataba hannu.
Dan Manjang shi ne kwamishinan jihar Plateau mai kula da al'amuran sadarwa da yaɗa labarai, shi ma na tattauna da shi don neman ƙarin bayani akan abubuwan da wannan doka ta ƙumsa da kuma yadda za a aiwatar da ita.
Da babu dokar kwata-kwata na wannan irin hukunci, to wannan doka an fito da ita sabuwa ce, domin da ana jinginawa jikin ita penal code, wato wanda ba penal code kuma ba ta ɗauki sauraron matakai ba, domin sha'anin batun sace-sacen jama'a din nan, shi yasa aka fito da wannan doka sabuwa ce. Ta kunshi masu fyaɗe ma, waɗanda suke ma yara 'yan mata fyaɗe. Dokan ta kunshi hukuncin da za a yi musu mai tsanani, shekaru 21 ne ɗauri a gidan yari. Saboda haka ba don sace-sace ba ne akwai dokan ta kunshi masu fyaɗe.
An ce wannan dama tun bara watan Janairu shi mai girma gwamna ya yi wannan magana, kuma har ya miƙa wa majalisar dokokin jihar Plateau, sun amince da ita, aka maida mishi ya rattaba mata hannu.
Kwarai kuwa.
Yawa, to kuma ka ce sabuwa ce.
Sabuwa ce domin tun na wannan lokacin ne problem namu ma damuwarmu shi ne kotuna ba taɓa yankewa wani hukuncin kisa batu game da wannan doka ba, balle isa hannu a aikata dokar. Amma daga nan gaba, bayan aka rattaba hannu akan dokar, duk wani wanda aka kama shi ya sace mutum, hukuncin shi ne hukuncin kisa.
Yawa, jihar Plateau ita kadai za ta ɗauki irin wannan mataki ko kuma dole za ta haɗa kai da wasu sauran jihohi, saboda kar tsoron wannan hukuncin kisa ya kora su koma sauran jihohi? Shin akwai wani yunkuri ko wani ƙoƙari na haɗa gwiwa da sauran jihohi?
Mu dai ba za mu tilasta wata jiha ta ɗauki mataki irin wannan ba. Musanmu muna so duk wanda yake yin irin wannan isan fa'idan ya aikata wannan a jihar Plateau, doka idan aka kama shi aka yanka mar hukunci ga irin hukuncin, amma kwaftan jihohi kuma sun san yadda za su tsara irin wannan doka. Idan suka ga za su yi koyi da jihar Plateau, to idan sun ga abin da muka yi yana da kyau, za su yi koyi, domin mu ma muna koyi da wasu jihohi, wasu fannoni gudanar da gwamnati. Amma bai zama tilas ne su yi koyi da abin da jihar Plateau take ba. Mu muna so mu tabbatar da zaman lafiya da doka da oda a jihar Plateau. Tabbatun wata jihohi kuma wannan ya rata a gare gwamnoni da magabata wannan jihohi.
Wasu za su ga kamar an harhaɗo da wannan maganar dokar hukuncin kisa ga duk wanda ya saci mutane, saboda yanzu abin ya wuce talaka, an fara sata sarakuna, an fara sata tsohin shugabannin ƙananan hukumomi.
Ba haka ba ne, mai girma gwamnan jihar Plateau gwamnan al'umma ne, da talaka, da babban mutum, da mai hannu da shuni, da wanda ma ba shi da galihu. Saboda haka bai kyautu, ba daidai ba ne a ce wai an fito da wannan doka. Abin da ya kamata a duba shi ne wannan dokan ta yi kyau hakan ko a'a, domin masu sace-sacen jama'ar nan akwai waɗanda suke sace jama'a fa don su karbi 100,000. Don su karbi recharge card, wannan abin da za su ci abinci, recharge card su sa wayarsu. Akwai wanda kuma suna neman miliyoyin nairori ne a hannunsu. Saboda haka abin da aka ce da ita doka, babban abu da ma kamata a yaba shi ne wannan doka an sa an rattaba hannu a kanta, kuma za ta yi aiki a kan kowaye da aka sami hannunsu a ciki. Za ta kare da talaka da mai hannu da shuni da kowa da kowa. An yi doka domin jama'ar jihar Plateau, su masu sata mutanen ma ai suna nan mataki-mataki, akwai wanda suke neman kuɗi kalilan, akwai wanda suke neman kuɗaɗe da yawa.
Yawa, kenan dai wannan doka ba ta da wata alaƙa da sace-sacen sarakuna da aka fara?
Babu.
Ko dokar ta haɗa da irin kashe-kashen junan nan da ake waɗanda kama yanda abin ya zama ruwan dare a jihar Plateau, dokar ta haɗa hadda masu kashe-kashen junan nan, ana kaiwa al'ummomi hare-hare a karkashe su?
Haka, wannan babban abin da ya sa aka fito da wannan doka, aka karkasa, aka yi mar kasafe-kasafe, domin burinmu mu kore mugaye daga jihar Plateau. Idan kuma makwabtan jihohi sun ga za su karbe su, ba za su yi wannan doka ba, kuma wannan ya rage nasu. Amma mu idan burinmu shi ne mutum ya zo tallata hajjansa a jihar Plateau ba tare da an musguna masa ba. Burinmu kenan jihar Plateau ya zama, ana lakabi da jihar Plateau gidan jihar zaman lafiya da walwala. To muna son mutane ya zama nan, hakan nan ya zama gaskiya ne. Idan za ka zo jihar Plateau, ka zo tudun Mutsira kenan, ka zo ka tallata hajjinka, ka tafi ka kwana lafiya, ka tashi lafiya, ka koma lafiya.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com, ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko twitter.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko kuma Apple Podcast. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da NAS FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, har ma da Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Muhammad Awar Suleiman ya tattauna da lauya domin jin halastin irin wannan doka ta hukuncin kisa. To amma kafin ku ji ta bakin lauya, ga Awwal da editan Aminiya Salihu Makira da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a.
To barka da Juma'a.
Barka ka dai.
Waɗanne ne manyan labarin da jaridar Aminiya ke kunshe da su yau?
To babban labarin mu na wannan makon wata fitacciyar hira ce da muke da marigayi Alhaji Bashir Usman Tofa, wanda ita ce hirarsa ta ƙarshe a rayuwarsa. To a ciki ya faɗi wasu abubuwan da in aka yi bi su yake ganin za a iya gyara siyasar Najeriya. Don haka muka sa wa labarin wasiya ta ga 'yan Najeriya, in ji Bashir Tofa. Labarinmu na biyu kuma shi ne rahoton musamman ne kan matakan tsaron da aka ɗauka a jihohin da ake fama da 'yan ta'addan nan da ake kira 'yan bindiga, mun yi nazarin jihohi biyu Kaduna da Katsina wanda binciken mai gane cewa duk da matakan tsaron maharan sun ci gaba da ta'asa waɗannan jihohi biyu. Sannan akwai labarin wata mata da take kai ƴaƴanta da ƴaƴan uwa ga ƴan ta'adda su yi lalata da su a daji, da kuma wata mata aure da ita ke kai kanta ana lalata da ita din. Sai wani saurayi da budurwa da aka ce su ma suna safarar mutane suna kaiwa ɓarayin dajin ko ƴan ta'addan ko ƴan bindiga. Sannan akwai labarin da gwamnan Kaduna ke ba da shawarar a kone dazukan da 'yan ta'addan nan suke zaune kawai a huta. So sai kuma labarin gararin da babban taron jam'iyyar APC ke fuskanta bisa zargin da ake ma waɗansu da ake kira kabal cewa suna so ne a yi zaɓen ta hanyar sasanci. Akwai kuma labarin yadda ake aure a kabilar wacce ma da kuma yadda ya sa turji ya sauko mutum 60 da ke hannunsa. Sannan muka yi hasashen abubuwan da za su faru a Kano da Abana.
Kasashen ƙetare ba.
To a kasashen ƙetare kuma a barazana da kasashen yamma ne suka yi ga ko gargaɗi da suka yi ga sojojin Sudan game da naɗin Prime Minister ba tare da sun tuba sauran ɓangarorin ba. Sai kuma jam'iyyun siyasa da suka yi watsi da shirin sojin Mali na zaɓen da za a gudanar a ƙasar. Sannan kuma ƙasar Iran da inda take da magoya baya sun yi taron tunawa da kashe kwamandan sojin juyin juya hali Janar Suleimani da ake zargin wata Donald Trump ne ta yi. So a nan ɗin Iran ta nuna cewa sai an hukunta Donald Trump kafin a samu zaman lafiya akan waɗannan abubuwa.
To sai mu lega ɓangaren Alhajabi.
To ɓangaren Alhajabi wato wata jaririya ce aka yasar karnuka suka zo sun fito nema abinci suka same ta a yashe suka dinga kwankwanta a jikinta suna lulluɓe ta don saboda ana sanyi har Allah ya sa aka zo aka ceci wannan yarinya ɗin. Wato dai karnukan su suka yi sanadin ceto yarinyar ko kuma su suka ceto ta. Sannan akwai wata mata da ta je wajen bikin cika ta shekara 50 a cikin akwatin gawa.
To sai mu lega ɓangaren wasanni.
To a ɓangaren wasanni mun duba kasuwar 'yan ƙwallo ne ta bazara da ke gudana wanda aka bude a watan Disamban da ya gabata, inda muka taɓo irin cinikin da ake ciki da kuma sauye-sauyen da ake sa ran yi da kuma ɗauki aro ne da sauransu. Sannan kuma akwai labarin da ke magana jibi za a fara gasar cin kofin Afirka jibi Lahadi idan Allah ya kai mu. Waɗannan su ne labaranmu na wasanni da muke ɗauke da su.
To malam Makera, Allah ya sa isar da juma'a lafiya.
Amin amin.
Muhammad Awal Suleiman dai bai yi nisa ba, gashi nan da tattauna wasu da lauya.
Sunana Muhammad Lawal Ishaq, lauya ne mai zaman kanshi a nan Jos.
A matsayinka na lauya, ya kaga dokar yanke hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin satar mutane?
To hakikanin gaskiya in ka duba yanayin yadda wannan abubuwa na satar mutane ya zama ruwan dare ga duniya. To kusan yana buƙatar ɗaukan mataki kwakwara domin magance shi. Kuma in ka duba abubuwan da masu satar mutane suke yi dinnan kusan yunƙuri ne na halaka mutane wanda suke sata.
To amma hangar shari'a fa?
To amma hangar shari'a tsarin mulki chapter 4 na tsarin mulkin Najeriya wanda ya fayyace haƙoƙi da ɗan adam yake da shi, wato fundamental rights, da kuma African Charter on People's and Human Rights, da kuma Universal Declaration for Human Rights, dukansu sun fayyace cewa ɗan adam kowanne inda yake kuma yana da 'yanci game da rayuwar shi. To amma ana iya takaita waɗannan haƙoƙi da ake da su. Idan misali tsarin mulki ya ce mutum yana da ikon yin walwala, sai ya zama cewa mutumin nan an kama shi da laifin ya yi sata, kuma an kai shi gaban alƙali ya yanke mashi hukuncin ya ce a ɗaure shi. Kaga ai wannan hukuncin ya kwace wannan dama na wannan haƙƙi da yake da shi na walwala ɗin nan. Haka haƙƙi na rayuwa, idan ya zama cewa an same ka da laifin da ake ganin laifin nan ya kai ga za ka iya hana wani nashi rayuwar, an ce saboda haka a kashe ka bisa ga wannan laifin da ka aikata. So a hanyar doka wannan ba laifi ba ne, bai saɓa shari'a ba.
Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan. Na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da abokan aiki na Muhammad Awar Suleiman da Ado Abubakar Musa, ni Halima Jimarau ke sallama da ku huta lahiya.